da Allah ya saka mu kowa da alheri. Alhamdulillah, kamar yadda ya gabata gabate shi shugaban wannan jiha, an gabatar da wa'azi tun bayan sallar la'asar har zuwa yanzu. Malamai sun karantar da mu darussa da dama, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu. To kuma Allah ya ba ku na da karantarwa. Amma duk da haka zan ɗanyi nasihohi kaɗan ga shugabannin al'umma. Kamin mai tsayar da mataimakin gwamnati ya kai, na ji cewa ba su Allah ya saka musu da alheri. Kuma kamar da ya kira wa'azi da hikima, da kuma shi ma wa'azin insha Allah yana zuwa ne ga kowa da kowa. Da farko ina kira ga malamai, su ne uwayen al'umma na farko. To su ji tsoron Allah, su girmama ilimi da ilmantarwa, da kuma aiki da ilimin da ilmantarwa. Wannan shi ne abu muhimmi. Yin nasiha ga malamai ba don karantarwa ta Alƙur'ani ba, da hadisai da suka nuna kowa ana iya masa nasiha, kuma ana iya faɗakar da shi, kuma ana iya tunatar da shi. To da da nauyi ba don wannan karantarwa ba a ce za a yi nasiha ko faɗakarwa ga malamai. To amma Qur'ani matakin farko ya karanta da mu, wanda ya fi kowa daraja cikin halitta Allah shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai ga shi Allah yana ce da shi, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah, ma'ana ka bi dokokin Allah. Don abin da aka gawa imtisalul lawamiri wa ijtinabun nawahi, abubuwan da aka ce a yi ka tsare su, gwargwadon iko, wanda aka hana ka bar su. Za ka ce ma annabi ya zama haka, ma'ana ya ci gaba da zama haka, don da ma haka suka ce take. Ashe ba wanda ba wa wa'azi, ba wanda ba a faɗakarwa zuwa gare shi. Wata rana Sayyidina Umar, ina jin nauyin ma in ce yana shugaban ƙasa. Dan in nace shugaban ƙasa, sai ka kaddara kamar shugaban Najeriya ko shugaban Kamaru ko wata ƙasa. A zamanin da yake shugaban ƙasa, da Iran da Iraki da Yamal da Siriya da Egypt da wasu ƙasashe, duk gwamnoni shi ne a wurin. Amma wani da ya taso ma wurin, ya iso wajensa, sai ya ce ya kai shugaban ƙasa amiral muminina ka ji tsoron Allah. Da ya ce ka ji tsoron Allah, sai irin 'yan bangan nan na gaba-gaban gwamnati, kaga ko lokacin akwai, sai ya taso amiral muminina shugaban ƙasa, za ka ce mai ji tsoron Allah? Sai shi Sayyidina Umar shugaban gwamnatin, sai ya dakatar da shi, ce kai dakata, mu masu mulki in ba a gaya muna mu ji tsoron Allah, to ba alkhairi cikinmu. Ya ce ku kuma da ke tare da mu, in ba ku gaya muna mu ji tsoron Allah, ba alkhairi cikinku. To ba don irin wannan ba, ba za ka ce malami za ka yi mai nasiha ko faɗakarwa ba. Amma a tattakaice, wato shi ilimi darajar shi ba ƴan kaɗan ba ce. Tun kana neman ilimin kana matsayin ɗalibi, hadisin annabi ya karantar da mu ruwaya Abu Darda'i, mala'iku in sun gitta inda kake ko ka gitta inda suke, suna girmama ka, suna daraja ka, suna karrama ka. Kai mai neman ilimin baka gansu ba kai, amma saboda sun san ƙima abin da kake yi, manzon Allah ya ce saboda yarda
da abinda shi mai neman ilimin kai na neman ilimi. Shi kuma wanda ya kai matsayin malami mai karantarwa, manzon Allah ya ce halittar sama da ƙasa duka suna yi masa addu'a. Kamar yadda in ka game da malami ka ce Allah ya girmama ka, Allah ya maka gafara, to halittar sama da ƙasa na yi. Don ga ka tsaya tunanin mala'iku dai ka yi, ko aljanu da mutane, sai manzon Allah ya ce hatta tururuwa cikin ramenta tana addu'a Allah ya gafarta ma malami. Manzo Allah ya ce hatta kifaye a cikin ruwa suna addu'a Allah ya gafarta ma malami. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai fifikon malami bisa ga masu ibada akan jahilci kamar fifikon wata bisa ga sauran taurari. Ai an san wata, kuma masu yin ibada jahilan ba marasa ibadan ba masu yi, to fifikon kamar wata cikin taurari. Manzo Allah ya ce ku sani malamai magadan annabawa ne, ku sani annabawa masu magadon dukiya ba, ma'ana ba su magadon dinari ko dirhami ba, ba su magadon saifa ko naira ko dala ko faunu ba, sun bagadon ilimi ne. Wanda ya rike ilimi shi ya rike rabo mai tarin yawa. To in kun dibi wanga hadisai malamai, to ilimi fa amana ne, ya zama duk abinda malami zai karanta ya fassara, to ya tabbatar ya yi binciken iyakar fahimtarsa. Haka Allah din ya ce, ko haka manzon Allah ya ce, maimakon kana magadin annabawa, in za ka zo wajen fassara aya ka karkatar da ma'anarta don wani ya ji daɗi ko don wani ya ji haushi ko don a girmama ka, to maimakon ka zan magadin annabawa ka zan magadin Yahudawa. Domin ka diba aya ta 78 a cikin Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana, faminhum wa inna minkum la fariqan yalwuna alsinatakum bil kitabi, lalle cikin ahlul kitabi wato Yahudawa da Kiristoci akwai waɗanda in suna karanta littafin Allah cikin wannan kalkashin ayar da suke karantawa sai su shigo da duk abin da suke son shigowa da shi. Allah ya ce litasibuhu minal kitabi, don ku yi tsammanin Allah ne ya ce haka, wa huwa minal kitabi, amma ba Allah ne ya ce haka ba. Suna karanta littafin da aka saukar ma annabi Musa, su Yahudu, ko Kiristoci na karanta littafin da aka saukar ma annabi Isa. A nan cikin ayat za su hadi duk abin da suka ga dama, don ku yi tsammanin Allah ne ya ce cikin littafin ne. Allah ya ce alhali abun bai ciki, har su ce Allah ya ce kaza, alhali Allah bai ce ba. To malamin addini ma in ya zama shi ma ƙarƙashin kowace aya zai shigar da duk abin da ya ga dama, to ya tashi daga magadin annabawa ya koma magadin Yahudawa. Ka karanta hadisin annabi ka shigo da duk abin da ka ga dama da sunan annabi ne ya faɗa, to hadisanci wannan. Kun ga daraja da kuke yi, to in akwai raddi na shari'a fa, in za ka raddi na shari'a bannar da ka ji wani malami ya yi, to ita kake son ka gyara. In ahalin sunna ne daidai da kai, to yi mashi waya, in ba ka kusa da shi, in kana kusa da shi ka tashi ka tai wani ga fahimtar mu ga wannan kaza kaza, don a gyara. In ya ki gyarawa kuma abun ya yaɗa shi ta hulkar media ko kuma rubutu, to sai ka faɗi wannan matsala kake so a gane, matsala kaza da kaza gayi da take, ka kawo adillanka da ayoyi da hadisai bisa ga fassarar magabata, ba sai ma ka ambace shi ba don ka nuna shi mutumin banza ne ka zuban mai da mutunci, wannan ba raddi bane irin na magabata. Allah ya samu gane. Kuma bayan ka karanta din yadda aka ce, kuma yanzu kana aiki da iliminka, in kana zartar da hushin da kake son ka zartar, ba tare da kayan la'akari da shari'a ba, to ko baka yi aiki da ilimin ka ba. Idan kana karantar da mutane matsayin kula da makwabta, matsalin kula da iyaye, matsalin mutunta dattijai, matsayin tausaya ma kanana, ya zamba haka kake ba, to baka karantar da kowa ba. Don da ka ce Allah ya ce, Annabi ya ce, to kayi 1/10 na ilimin, aikinka shine sauran 9 din. To Allah ya ganar da mu. Wanda bai aiki da iliminsa, wani wuri Allah ya zubanta shi da jaki, wani wuri Allah ya zubanta shi da mahukaci, wani wuri Allah ya zubanta shi da kari. To masu mulki su kuma su dinga kula da wannan hadisi na Aisha, wani ta ce a cikin daki na wannan, tana nuna dakin, ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda Allah ya ba shugabanci na wata al'umma, da babban shugabanci ne kamar na ƙasa ko na jiha ko na ƙananan hukumomi, ko ƙaramin shugabanci ne na jagorancin wata al'umma, ko da al'umman nan ko ƙungiyar 'yan dafa ce, to in ya tsananta masu, maza Allah ce Allah tsananta mashi. Annabi ne ka addu'a, ya ce in kuma ya tausasa masu, tausasawa daidai da shari'a, Allah ka tausasa mashi. Malamai masu fassara hadisin suka ce duk mai tsananta ma al'umma, to akwai jin Allah zai tsananta mai, ko a jikinsa, ko a zuciyarsa, ko a hankalinsa, ko ga iyalansa. Allah ya gane da mu. Masu dukiya, duk wanda Allah ya ba dukiya, to Allah ya sayan masa da aljanna, kuma ya ba shi abun biya, sai in ya ce Allah ban sayi. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, talakawa sun kawo koke wajen Annabi, suka ce zahaba ahalu dusuri bil wujud, maza Allah masu dukiya sun kwace lada sun ban mu nan, suna azumi da muka azumi, suna sallah da muka sallah, da sauran ayyuka na gangar jiki da na aqida, amma ibadar dukiya sun cire muna, mu ba mu da dukiya bare mu yi. Manzo Allah ya karantar da su yin tasbihi sadaka ne, ka zo kan hanya kaga wani abu da zai cuta ma mutane, wata kaya ko wani rame, ka tsaya ka cike ko ka doke kaya, sadaka ne. To da masu dukiya na jiya su ma sai suka hada da wannan, to ba ka iya jin kanka ga ka kai hadda Allah ya ba ni'ima ba sai ka nemi abinci ba, ka ga rami yi bakin da motar ka cike ko ka kira wasu ka ba su kuɗi ka ci ku cike wurin nan. Saboda haka suka ci gaba da yi, suka dawo suka ce manzo Allah abinda ka ce mu yi don mu taddo su, su ma suna yi, ya ce ku je ku yi hankuri, haka Allah ya nufa. Duk wanda Allah ya ba dukiya bai ta tunaninsa yan aljanna ba da dukiyar, ya cuci kansa, domin da duniya da lahira dunnan duniya ake ne. Duk wanda ya zo lahira bai nemi lahira ba na kasar, to kai dai sai an yabi ladar ka an biya shi, in ladar ta kare akwai waɗanda baka biya ba da kaka zagi, to sai a ebo zunuban waɗanda ba a biya ba a loda maka maimakon ladar ta kare, a gama a saka wuta, haka Annabi ya faɗi. Kuma zagin shugabanni musamman na mulki, hadisin Abu Bakara ya bayyana cewa maza Allah ya ce Allah zai walakanta wanda ya walakanta shugaban gwamnati, ka zo kana son sai ka nuna ma mutane shi mutumin banza ne, ai walakanta shi ne, ka ɗora cewa ku jibo shi ku ji irin maganar da ya yi, ita ma walakantarwa ne. Duk wanda ya yi haka Allah zai walakanta shi. Masu shara hadisin, masu shara hadisin musamman abin nan wannan Usaimi ya kawo cikin bayanin hadisin, duk wanda ya walakanta shugaban gwamnati ko mai walakanta shugaban gwamnati ko Allah bai bayyana walakanta shi ba lahirin duniya akwai alamar walakanta shi lahira shi baban kane na shugaban jiha da yace in yi minti biye ya manta da sunana nada shekara 42 da ta wuce ana ce min khairul kalami ma qalla wa dalla don zan yi awa uku ina wa'azi an dakatar da ni in ce haka to lokacin yana yaron shi to kafafun ɗaya ne na rage da kaga an kawo minna amma bakin yana nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah mun saurari babban malaminmu kuma uba Sheikh Habibu Yahya Kaura Katsina Allah ta'ala ya saka masa da alheri wato malam da ya kama kawai sai ya ji tsumin sa yana tashi gaba daya saboda haka shi yasa malam ya ta bayanai kuma alhamdulillah bayanan sa an dauka saboda bayanan suna da muhimmanci a yinin don haka Sheikh Aliyu Said Gamawa sai ka zo ka gabatar da wanda zai mana addu'a
yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mata albarka Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta insha Allah yau ne wa'azin mu na karshe a wannan shekara sai kuma bayan ramadana wato ina nufin wa'azuzuwan da zamu yi kafin watan ramadana yanzu a je a ci gaba da shirye-shiryen tafsiri don Allah muna so kowace karamar hukuma da rubuto waɗanda za su yi tafsiri a karamar hukumarta da masallatansu so aiko zuwa jiha za a tuntube su domin a fara shirye-shirye muna fata a karatun bana a kira mutane zuwa ga kyautata tarbiya a kira mutane zuwa ga aqida da sauran wa'azuwan da malamai suka yi anan sannan mu yi wa kasar mu addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya fitar da mu a cikin kunci da matsin rayuwa a wannan wa'azi da muka yi mutuna mun yi rashin uba kuma jagora Imam Ibrahim Idris Allah ya gafarta mishi wa'azin da muka yi wancan yana nan yanzu Allah ya karbe shi Allah ya ji kansa ya gafarta mishi a wa'azin mu na yau bamu ga shugaban majalisar malamai na jiha ba bashi da lafiya yana kwanciya asibiti mu da Allah ya ba mu iko muka zo nan muna godiya ga Allah sannan muna addu'a gare shi ubangiji Allah ya bashi lafiya dukkan malaman da suka gabatar mana da wa'azi muna godiya da roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ƴan uwa da suka zo daga dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi muna roƙon Allah ya maida kowa gida lafiya Allah ya bada ladan wannan haduwa kamar da shugaban kungiya ya faɗa za a ji wurin da za a yi wa'azi na gaba muna fatan don Allah mu tattaro a dawo a ci gaba da wannan aiki ana bi ƙananan hukumomi kamar yadda aka saba alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
الله اكبر الله يديكم على جنان سلافيا